بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ke daidai da 14 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1434 daidai da 26 ga watan januari shekara ta 2013. wannan shi ne kaso na 132 daga cikin jerin jiyar karatukan littafin fiqh sura wallafar Professor Zaid Abdulkarim Zaid, Allah maɗaukacin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan ba manta ba, mun yi karatu dangane da tarihin yaƙin Uhud, a inda muka ji Allah maɗaukacin sarki ya baiwa annabin shi nasara daga ƙarshen yaƙin bawan matsaloli da suka ainihin biyo bawa waɗanda suka zama babban ƙalubale ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai, haka kuma za su kasance abin wa'azi ga duk wani mumini da ya tsaya nazari a kansu. Muna kan darasi na 7, a yau za mu tashi na 8, a inda malam ya ce as-samina. Darasi na 8 wanda mun shige shi mun fara lokaci ya kulu, za mu dawo kan shi. سماع سيتي أغلب الرماة لأمر أميرهم عبد الله بن جرير رضي الله عنه وتركهم للجبل. إذن بقمان تابا ما دقتكين يبدأ النبي يقارى قجن داغشيني أقل وصمت تاني النهر دا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عشرية سأكون من دوسه بأيكي كرا جبل الرماة. Ya shirya su ne waɗannan suna fuskantar dutsen Uhud. Kullum ina ƙara nuna musamman malamai da nake jin suna wa'azi waɗanda ne ya Allah bai azurta su da zuwa wannan wuri ba, ko kuma Allah ya azurta su da zuwa wurin ba su iya ainihin wato fahimtar yadda yanayin yake ba. Ba a kan dutsen Uhud annabi ya tsora su ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dutse ne ɗan ƙarami, na kira shi ɗan ƙarami ne saboda yana kusa da girma, yana kusa da dutsen Uhud. Dutsen Uhud babban dutse ne wanda ta duk inda ka kullo sai ka hango shi, amma shi jabalin Rima yana ainihin gaban shi ne ta ɓangaren Madina. Don haka in kana tahowa daga cikin garin Madina kana tahowa inda Uhud yake, sai ka fara zuwa wurin dutsen jabalin Rima. Tsakaninsu wato tsakanin su biyu, kamar ka ce kalta ce express road kamar su biyu, ka ɗauka misali haka, kamar kwalta ce da take minti biyu, to kuma su biyu wato four miles kamar a ce minti huɗu na kwalta shi ne tsakanin wancan da wannan. To sai ka fara zuwa shi ƙaramin, sannan sai ka zo ta babba. Wallahu a'lam. Hikimar da ta sa annabi ya haka shi ne su dai mutanen Makka ba ma za su yi tsawon abu biyu ne, amma ɗaya aka fi sa rai su ko dai su hauro ta saman dutsa, wanda yake duk mutumin da ya hauro ta saman dutsa don Allah ya so kafin ya sauko daga dutsen kai da kake kan wancan ƙaramin dutse, to za ka gama da shi domin zai iso ne a galabance. In ba haka da ko kuma su zagayo, to sai suka zagayo ɗin, to da suka zagayo sai zama dutsen yana ainihin fuskantar sauƙin inda za su zagayo. Da aka tabbi inda za su shigo Madina, to za a kalle su, sai annabi ya ɗora su a kan wannan dutse. Su waɗannan sahabbai aka ba su kayan harbi yadda yake daga sama za su iya ganawa da duk wanda ke ƙasa. Shugabansu shi ne Abdullahi ibn Jubayr. Annan da yi musu wasuwa a kan kada su sauka, ya ja kunnensu da cewa ko kun ga an yi nasara a kan mu, mun ruɗe a ƙasa, ungulu na cin naman mu. Na faɗa mana da Hausa da kawai ungulu, saboda Bahaushe ungulu zai ce tsuntsaye, annabi ya ce tsuntsaye suna cin naman mu, to kar ku sauko, har sai ni na ce muku ku sauka. Kaga wannan kaiwa ce matuƙa. domin in ya zama shi wanda zai bada umarnin shi ma yana cikin waɗanda aka kashe tsuntsaye masu namansu, kaga babu ranar da za a ce waɗannan su sauƙaƙe. Yace haka idan kuka ga mun yi nasara kar ku sauka, sai na ce muku ku sauka. To da ku suka ga an yi nasara, musulmi sun yi nasara suna ɗiban ganima, nan take sai wani daga cikinsu ya ihu cewa jama'a ga dukiya can ana wawa su. Ya manta cewa duk wanda ya ɗibi wannan dukiya za a zo a tara ne, kuma za a raba har da shi da ke can kan dutsen. Don haka babu buƙatar gaggawa, ba sai haƙura ya bi umarni. To amma shedan yadda yake alaƙanta zuciyar mutane da dukiya, sarki ya tabbata ga Allah. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqattarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal arz. Dan abu yana da sauƙi, sauƙin tun daga zuciya. Hadisi sahihi cikin sahihul Bukhari a cikin kitabul Husn, wata rana annabi an yura yana wanka, sai Allah ya ruwan kuɗi daga sama, ƙwandalaye da dutch da wane ne, ma'ana kuɗi suna zuba daga sama. Annabi Ayyuba ya tashi a guje yana tsirara, ko ya tashi ya rinka tattaro kuɗin. Allah ya ce haga Ayyuba, ban yaba ta kawa, sai ce ya Allah ai ba a wadata daga ni'imanka. Wannan annabawa ke. Saboda haka wannan da ya kira ni gaba ɗaya sai mafi yawancinsu suka biyo mashi, sai suka sauka. A daidai lokacin shugabansu Abdullahi Ibn Jubairu yana ce musu, ya ku jama'a, manzon Allah ya ce da mu kar mu ga gurin nan. To shi ne malam ya ce game da saɓawa da waɗannan mafi yawancin maharba suka yi umarnin shugabansu Abdullahi ɗan Jubairu, wa tarkihim lil jabal, suka bar inda dutsen yake. Wa ma tarattaba ala zalika min adrarin baliga, da kuma cutarwa wadda ta kai matuƙa da ta biyo bayan haka. Nastafidu minha ahamiyata ta'atil amir. To daga nan ne za mu iya fa'idantuwa mu gane muhimmancin yi wa shugaba biyayya. Duk inda aka ce akwai tsari, to tsari na farko shi ne a samar da shugabanci. To shi kuma ba wani abu ne ke zaunar da shugabanci ba, shi ne biyayya. Ita kuma biyayya ita ce take ciyar da tsari gaba. Don haka tsari dole zai samar da shugabanci, shugabanci kuma yana buƙatar biyayya. To daga nan ne za mu gane irin muhimmancin da ke tattare da ainihin yi wa shugaba biyayya. Zalika annata'ata waliyyil amr, sai malam ya ce abin da ya sa kuwa yi wa shugaba biyayya bara'a, laha itibaruha, yana da ainihin wato daraja wa makanatuha, kuma yana da irin nashi matsayi, wa azimu asharha, sannan kuma yana da girman tasiri. Wato in dai shugaba ne za a yi mishi biyayya, to za a ga cewa wannan biyayya tana da irin nata daraja, tana da irin nata matsayin, da kuma irin girman tasiri. Wallahi jalla sha'anuhu yaqul, Allah wanda al'amarin shi ya girmamu cewa yake, wa ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula, ya ku mu'minai ku yi wa Allah ta'a, ku yi wa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta'a, wa ulil amri minkum, sannan kuma ku yi ta'a ga waɗanda suke shugabanninku. Idan ba ku manta ba zama, muna kan bayanin wannan aya ne lokaci ya ƙuri mana a karatun da ya gabata, cewa ita ayar tana wajabta a yi wa Allah da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta'a, kuma har ta ɗaukaki darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ta gane yi mishi ɗa'a da yi wa Allah ɗa'a, domin yi wa manzon Allah ɗa'a yi wa Allah ɗa'a ne kai tsaye, saboda manzon Allah ba ya umarni su da umarnin Allah. Amma da yake dukkanin shugabanni su kuma ana neman su ne da su yi umarni da umarnin Allah, wanda ita saɓanin haka za ta iya rayuwa. Da Allah ya tashi sai ya ce wa ulil amri minkum, haka nan waɗanda suke shugabanci daga cikinku ku yi musu ɗa'a, ma'ana an jingina ɗa'arsu ga ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka kai shugaba kada ka sake ka taba fada wa Allah madaukakin sarki kai shugaba kar ka sake ka taba saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani sirri dangane da haƙari da kuma shu'unci na saban Allah ga shugaba shine idan ya saba wa Allah a wani abu wanda bai shafi shugabancin shi ba Allah yana kangar da zukatan bayi sai su ci mishi biyayya ko da a cikin abin da Allah ya umarce shi ya umarce su Allah ya sa kun fahimci Hausar tawa idan shugaba yana yin wani abu na saban Allah wanda yake saban Allah bai da alaka kai tsaye da waɗannan bayi waɗannan talakawa sai Allah ya tuburar da zukatan bayi sai bayi su kangare idan ya zo ya ce wa shugabiya su bi Allah a kan abu ko ba ya kawo dalili ba za su bi ba tunda dukkaninmu yan Najeriya ne ko mafi yawancinmu kuma mafi yawancin masu sauraro da waɗanda ba su saurara mu ruwa su zama yan Najeriya ku dubi kyakkyawan misalin abin da ke faruwa a Najeriya idan shugaba ya zo ne wa mabiya bayani idan ya jawo ara ko ya jawo hadisi sai ka ji wani ya karkace ya ce ƙaryar banza ƙaryar rufi mu za a yaudara yau ara an ji musamman ara ne ka ji ta ara shugaba ya ja amma yana cewa ƙaryar banza ƙaryar rufi ba ara yake ƙaryatawa ba yana cewa ne su za a yaudara a kawo musu ara ban ana so a cuce su idan malamin ya samu karɓuwa a wurin jama'a idan ya tashi magana da ya ɗauko ta daga jarida ko daga intanet idan ya faɗa sai ka ji wani ya ce akwa in ya gaba sai ka ji ya ce nasu ne ya ja sai ce nasu ne malamin ya ja me ya a jaridar kwankwan ya karanta me ya a jaridar kwank ya karanta me ya a jaridar dindi ya karanta waɗannan jaridun da su da masu su da editocinsu duk ɗan iska a rana ne amma malamin daga man ya karanta ya gama in ya zo ya faɗa sai ka zama su kaji da su ya malam ta kuma ne gaba sun ce ƙara su malamin ya da wannan yana faruwa ne ta ɗayan abu biyu dukkanin shugaban da ya bi Allah to sai Allah maɗaukakin sarki so lausasa zukatan bayi sai su bi shi dukkanin shugaban da ya faɗa ma Allah sai Allah kangarar da zukatan bayi sai su yi mishi biyayya ko ba ga mafi karancin abin da ya dace a yi biyayya shi yasa in ka koma baya ka saurari kaset din da ke kasin wannan za ka ji duk mun kawo abin muna so abu za ka ji so da dama mukan mallashi talakawar a kan yin wasu abubuwan amma sai ka ji talakawar sun dutse ne saboda asalin umarnin ya zo ne daga waɗanda suke shugabanci su kuma Allah maɗaukakin sarki yakan tona asirin cewa ba su da kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da Allah ta hanyar tibirewar da ainihin talakawa suke musu Imam Ahmad ibn Hanbal yana zaune aka zaka ce mishi alagafa kamalan ga aljanni ya shigi wani sun ce ku je ku ce mishi ya ainihin fita kuma ga wannan takalmi idan ya ki fita ko ku kakkaɗa mishi ana zuwa su aka ce Imam Muhammad ya ce ka fita sun ce a ai ba wani sati zan fita ce don me da zan fita ba wai wa Allah da manzon Allah da ba wai aljami sun san dai da bane a'a ko a Allah ne yake lankwasa zukatan bayi ko an fahimta ana nan sai Imam Muhammad ya rasu don ka gane abin ba malanta ba ce ba karatu ba ne bin Allah ne sai aljanin da sai sake ba wa mara lafiyar nan almajirin shi sai ya aiko ai sai aka aiko mishi cewa ga yarinyar nan aljana ta sake dawo mata sai aljanin almajirin Imam Ahmad ya taso da kanshi ya zo yanzu ba a aiko ba da kanshi ya taso ya zo ya ce wa aljanin fita ya ce ba zan fita ba ya ce kana jin abin mai sauƙi ne in fita Imam Ahmad ya yabo Allah ne shi ya sa maka gishi ko ba bai ƙara sabon zai sauran magana kai kuma daga bai Allah bai shi zamu bi ka ashe matsalar ba karatu da ce sai fa an karanta Ibn Qayyim a cikin Zadul Ma'ad wato at-Tibb an-Nabawi mujallad yahdi ya tattauna wannan matsala da yazo matsalar ruqya yace na daga cikin hanyoyin da ke taimakawa wajen fitar aljani cikin gaggawa ko kawowa asiri ko samun sauki ko a samu kyakkyawan tasirin wanda ake yi wa da kuma wanda ke yi domin shi abin da ake yi rukuwar da shi ba ma yana da tasiri amma tasirin shi na bayyana ne a lokacin da ya zama tsakanin malamin da ke karanta shi shi alƙur'ani da wanda ake karanta wa alƙur'ani to suna da matuƙar biyayya da kyakkyawa alaƙa da ƙur'ani yace nan da nan sai kaga abin ya faru kamar an warware dabba daga gabaubayi sai kaga shi kenan aljanin ya fita a daidai lokacin da za ka ga aljani ne tana rukuwa kuna jayayya ta fita shi ana zuwa an taho wurin wani mai so kuce sai gudu shi kenan sai gudu ba ma zuwan da a haɗu ba me yasa don haka kowa ya je binciki kanshi saboda dukkanin halittu gaba ɗaya Allah mai maɗaukakin sarki ya yi su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sannan Allah maɗaukakin sarki shi yake juya zukatan bayi kamar yadda ya zo a cikin hadisi ko kuma asharin haka a ƙarƙashin wannan idan kana so Allah ya juya maka bayi da kake shugabancin su idan kana so Allah ya juya iyalinka da Allah ya ɗora su a ƙarƙashinka idan kana so almajiranka Allah ya sa kalmominka su yi tasiri a cikinsu to ka zage bin Allah a gaibi wato a ɓoye kar ya zama a ɓoye kana da safan Allah a waje kuma kana mai nunawa baka bayyana kamar wancan almajiri na Imam Ahmad ibn Hanbali ke saboda haka jama'a ku ce wannan to ko kuma jama'a duk inda aka ce wani shugaba ne idan ya ce Allah ya ce annabi ya ce ko ba shi ba ya aiki da abu to dole ne ko ke aiki da abu tare da cewa hakan kuma na ɗauke da shubha ita ce mutumin da ba ya aiki da abu kai ka ga ba ya aiki da shi ya ce maka kawai aiki da abin yana da wahala ka iya ɗauka amma a tsari na musulunci shi ne ana duba girman magana ne daga tushen da ta fito ba ana duba girma ko rashin girman wanda ke faɗinta a yanzu ba kai dai tun da ka san wannan ƙur'ani ne kai dai tun da ka san wannan hadisi ne aka ce maka bi ko sai ka bi to amma sallallahi shugabanni su gane muhimmancin tsawawa da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau shekara 200 ko makamantan haka irin wannan ta takura za ta faru a ƙasar nan tsakanin Shehu Usman Ɓangogiyo da shi da ainihin sarkin Gogiryinta sarkin Gogiryinta shi ne sarki na ƙarshe na Hausawa wanda ya riƙe gidan sarautar wanda Shehu Ɓangogiyo ya ainihin yaƙe shi a wannan zamanin duk da yake har zuwa yanzu jikokin shi ne suka dawo suna sarautar garin daga baya amma dai yinta shi ne sarkin ƙarshe daga cikin jeren jiyar sarakunan da ɗan hujjiyo ya zamani da su a wannan zamani wanda suke farawa da ba wajen garzo yakubu ko matata sannan yakubu ko sannan sai ɗan shi yinta sarakuna hudu ne na gobe ɗan hujjiyo ya zamani da su wannan sarkin yinta kar ka ɗauka cewa wai kafiri ne musulmi ne hasali ma almajirin ɓangogiyo ne domin tun zamanin za a ba wajen gwarzo aka bawo da ɓangogiyo cikin ainihin gidan sarauta aka gina mai gida da masallaci a nan yake karantarwa don haka daga cikin jikoki da tattaɓakun nan ba wajen gwarzo da ainihin ɓangogiyo ya karantar akwai yinfa almajirin shi ne ya karantar da shi tun yana ƙarami har ya girma ya zama sarauta yana da sarauta amma me yasa daga baya ka kace din tsakanin an godiyo da shi shine Allah ya gani idan yin ta yace wa talakawan dawlar gobir kuyi mirafi ba sai lokacin da wannan magana ta biyo ta hannun shi da dan wajen dan wajen yana zuwa wa faɗi ta sai mutane su kaddara sai kowa yake asalin abin da ya haifar da faɗan kenan sai ba gwangwar sai yin ta yake da mun to yanzu kenan ni na zama hoto a matsayina na mai sarauta duk abin da na faɗa ba za a ji ba sai ainihin na bi ta hannun wannan da yake a ƙarƙashi ba kusan ya fara ainihin nuna wa ɗan rediyo sauyin fuska da ɗaukar matakai da makirci har ta kai an haƙa rami ɗan rediyo ya zo ya taka wa faɗa kai har ta kai wata ran ɗan rediyo yana shigowa gidan kansu aka buɗe mishi ainihin wuta babban diga irin bindigar toka ɗin nan wannan shi ya ga ɗan rediyo ya gudu hijira shi ne ya kawo ainihin jihadin da ɗan boko suka fi sani da 1804 abinda ya faru miladiyar bature tana da 1804 wanda yau shi ne ya cika shekara 2008 shi yasa ka ga 2004 sarakunan gargajiya na Sokoto suka abinda suka kira bayan centenary wato bikin cika shekara 200 da kaddamar da jihadi ya kuka saurari lakta ta jihadin ɗan rediyo ba hawan baushe ba ne wanda ni ma tana daga cikin bayan centenary lakta ta ne a lokacin Allah maɗaukacin sarki ya taimaka don haka jama'ar musulmi kun ji biyayya ga shugabanni wajibi ce amma biyayyar ta tsaye a bisa hasken abin da yake na Allah da manzon Allah ne don haka Allah maɗaukakin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula ya ku mu'mine ku yi wa Allah ta'a ku yi wa manzo Muhammad ta'a sai ce wa ulil amri minkum bai ce wa ati'u ulil amri minkum ba bai ce ku yi da'a ga shugabanninku ba sai dai ya ce da shugabanninku wato shugabanninku da'a su ta zama a ƙarƙashin da'a ga Allah da manzon shi wa yaqulu rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Muhammad ta cewa yake man ata'ani faqad ata'a Allah wanda ya mini da'a to Allah ya yiwa wa man asani faqad asa Allah wanda ya saba mini Allah ya saba wa wa man yuti'i al-amira wanda dai ya da'a ga sarki faqad ata'ani to ni wa da'a wa man ya'si al-amira faqad asani wanda ko ya saba wa ainihin wato shugabana da na da'a to ni ya saba wa wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari a lamba ta 2957 idan kuka dubi dalilin da ya sa malam ya kawo wannan hadisin to za ka ga girman alaƙar shi da matsala Abdullahi ibn Jubair shugaban wannan talaba shin umarnin da yawa waɗannan sahabbai umarnin kansu ne ko ko umarni ne da umarnin manzon Allah umarni ne da umarnin manzon Allah amma ka ga sai suka saba da suka saba kuma musulmi suka biyo baya waɗanda ga sunan tarihi ya sajjala su a cikin wahayi mafi girma shine Alƙur'ani sannan kuma tarihi ya ba da labaran su a cikin ingantattun hadisai na Bukhari da Muslim da sauran kafin wannan da zai an yi dukkan al-jami'u ahamiyyatul ta'a mana yake wa kamata dukkanin al'ummar musulmi su yi kokari su gane muhimmancin da'a li waliyyil amr da'a ga shugaba fi ghayri ma'siyati Allah jalla sha'anu a inda bai saba ma Allah ba wanda al'amarin shi ya daukaku wa anna maslahatul mujtama'a fi ta'a ha wa anna maslahatul mujtama'a fi ta'a kuma zaman lafiya da biyan buƙatuwar jama'a al'umma ta ƙasa to yana ga yi wa shugaba ta'a idan har al'umma suka kangare wa shugaba ko wasu al'umma suka tigire wa shugaba to babu sauran zaman lafiya babu sauran maslaha kowa ba zai samu abin da yake so ba na farko dai shi shugaba ba zai samu abin da yake so na biyayya na biyu haka su kuma mabiya ba za su samu abin da suke so ba idan haka da yake Allah adili ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma mai shiryawa ne da shiryar Allah kullum sai yake neman shugabanni su kyautata wa talakawa, su kuma talakawa su yi wa ainihin shugabanni biyayya, ko sai a samu zaman lafiya. Muna ba da shawara musamman ga shugabanni irin waɗannan na Najeriya su daure duk abin da za su ba da umarni kai saba wa umarnin Allah, kamar yadda muke ba da irin wannan shawarar ga talakawa. Duk wanda ya baka umarni daidai da umarnin Allah ko kuma bai saba wa umarnin Allah ba, to ka karba. Na yi bayanin waɗannan abubuwan guda biyu. Akwai umarnin da kai tsaye umarnin Allah ne, to dole ka bi. Shine idan shugaba ya samar da wasu ƴan hizba suna yawo anguwa-anguwa suna hana shaye-shaye, suna hana sace-sace, duk wani wuri da ake ɓarna suna bi suna wargaza jama'a, to wannan babu shakka yana umarni ne da umarnin Allah dole a bi shi. Idan shugaba ya zo da wani abu wanda yake maslahar jama'a ne da ci gabansu, wannan abin bai saba ma Allah ba, dole ne jama'a su bi. Idan aka samu irin haka jama'a, za ku ga an samu abin da Baturen yau yake kira leadership da kuma followership. An samu kyakkyawan jagoranci, an kuma samu kyakkyawar biyayya. Kuma wannan abin shi ne zai haifar da magana da malam yake na cewa maslahatul mujtama, al'umma za su amfana gaba ɗaya, kowa zai ji daɗi. Shugabanni idan za su wasu ƙarara, idan za su saki wasu dokoki ko za su kawo wani abu, to su rinƙa girmama malamai da kuma tunanin malamai. Kada su zauna iso-iso su zartar da abu sai kawai sai su kira malamai sai su ce da Allah ga abin da suka zartar, malamai su taimake su su je su yaɗa. Su malamai ai ba repeaters bane a cikin communication gadgets, wato malamai ba na'urori ne na isar da saƙo ba. Malamai ashabul qararat ne su kansu, su kansu they are stakeholders in the leadership of the nation. Malamai su ma suna da ruwa da tsaki, suna da tacewa, suna da bada shawara, suna da tunani, suna da hangen nesa, suna da tarihi, suna da abubuwan aunawa. Ba daidai ba ne kawai sai shugabanni sun gama zartar da abu, sannan sai a kira malamai saboda an ɗauki malaman mayunwata ne, sai a dafa musu abinci mai daɗin ciya da aka san cewa ba sa cin irin shi. A kullum yara 5,500 a cikin takardun ambulan, kowanne ya zo ya ci abinci an ɗauke shi a kamera, wautar shi ta bayyana. Na'am, wautar shi ta bayyana, shi ne abincin gidan shi ba ku da mako. Ta haka sai an tara bora ake ƙoshi, wannan ku abinci ne ya sha ingredients, ya sha abubuwa masoro da magi na Bature da abubuwa. Ta haka da ka ci an ka'an sai ishe ka, to in ya zo ya ji abincin sai kimɓa da yawa, da ya kimɓa da yawa fara ci sai ji ya ƙoshi. Saboda akwai maiko, akwai haɗe-haɗe, ga CCTV ga kamera can ana kallon shi a wani wuri, ana ɗaura, ana musu dariya, ana ganin su wawaye. Don suka zo fita shi kenan, kowa a miƙa mai ambulan. A halin sun yi maganganu an zo an kafa kamarorin duniya, an zo an ɗauka. To gaskiya idan har ana son a samar da yanayi na gari, to su wa bayan malamai suna da ruwa da tsaki game da abubuwan da za su taso. Sannan na daga cikin abin da ke haifar da matsala tsakanin talakawa da waɗanda suke ainihin wato shugabanni, abubuwa guda biyu ƙarara. Ana mulkar mutane ne da abin da suke so. Shine idan mutane suka ce shari'a suke so ko, to kawai abin da yake daidai babu wani, to shari'a. Don haka kashi 60% na musulmin arewacin Najeriya sun yi ba'a musu shari'a, ko abin da ba su kawai sun yi musu shari'a. Abu na biyu wanda yake haifar da fitina tsakanin shugabanni da mabiya shi ne lokacin da shugaba zai ɗauko wata ajenda ta ƙasar waje ya zo ainihin kawo wa mutanen shi, wannan abin ba lallai ba ne ya daidai da mutanen shi. Kar ku manta, malami ma in ya zo ɗauko wani abu daga ƙasar waje ya zo kawo wa mutane ba abin bai daidai da mazhabinsu ko aƙidarsu ba, zai shanya rayuwarsa ka suna jawowa da mutane akan wannan abu wanda zai rinka kawo da dole ma yana cewa Allah ya ce annabi ya ce balle kuma wanda zai ainihin zama da sunan shugabanci ne haka shugabannin kasar mu idan suna neman zaman lafiya tare da jama'a to su dauki ma'anar demokuraɗiyyar ta gaskiya ba wai su dauki demokuraɗiyya ba demokuraɗiyya ba su dace da ɗan adam ba ka a'a ma'anar demokuraɗiyya ita ce a mulki mutane da abin da suke so to in dai haka ne mutane sun ce shari'a suke so eh to kai shi kenan sai a musu shari'a ya fi kenan tare da cewa duk wata shari'a da aka kafa ta ta kan tebur ita ma ƙarya ce kuma domin sunna shari'a in ta taso sai wasu sun ce ba sa son ta kuma hanya kaɗan da ake bi ko haɗe ita ce sai an bugu an bindige su bindige su ɗin nan shi ake kira jihadi kuma ka ba aka bindige su su an gama da su sannan duk wani na nesa kuma an firgita shi to wannan irin ita ce shari'ar da take zama kai amma in ba haka ba to za a yi shari'ar 20th century ne shari'ar 20th century zuwa 21st century ita ce Ja'far ibn Nimr ya fara kafa ta a Sudan rana aka yi cewa ya kafa shari'ar musulunci a Sudan ba ta je ko ina ba ta wargaje saboda ba ta biyo bayan jihadi ba a daidai lokacin ne ka je kana sauraron karatuttuka na Sahihul Bukhari wanda nake a cika ji shekaru 20 da wani abu da suka wuce kasa jin ana addu'a sai ina cewa Allah kawo mana shari'ar musulunci a kasar nan bayan jihadi wani ya taɓa rubuto tambaya yake cewa me yasa nake cewa da bayan jihadi nace saboda muna son shari'a ta tabbata ne da irin ta Ja'far ibn Nimr ba aka zo sai aka mana irin wannan shari'ar a Najeriya shine Yarimin Bakura Ahmad Sani wanda yake tsohon gwamna a Zamfara ya zo ya kaddamar da shari'a kusan duk malamai sun je nan ma an ta mini tambaya wanda yake wai ne nake je zan fara amsa tambayar a jama'a a jita ni yasa ba a ga participation dina ba a wurin wannan shari'a na ce a ba shari'a ba ce gaskiya amma dai a siyasance ita yi maganin makiya shari'a kuma kafircinsu ya bayyana amma in dai shari'a ce irin ta annabawa ita ba ka zuwa kawai sai an yi jihadi a zo ka karanta duk tarihin annabawa in aka ce jihadi kuma jihadi jihadi ba sauza ba ba hayaniya ba da kwarmacece ne ba jihadi sosai a bisa irin matakan shi na ka matakin farko na kafuwar shari'a shine a tara mutane a ta karantar da su ilimi to daga lokacin ne makiya shari'a za ka ga sun bayyana suna kin wannan karatu suna kin wannan da'awa suna makin ci to sai a turje domin wannan matakin ma matakin kafa shari'a ne matakin jihadi ne to in aka tafi waɗannan da ba sa so to za su gafa in suka ci gaba da yin shiru to za a murƙushe su kenan eh to za su tayar muku to in suka tayar muku shine ku da aka tayar da sai ku tsaya ku dubi kuna da kyakkyawan shirin da za ku buga da su ku murƙushe su to ku yi haka ba ku da kyakkyawan shirin da sun taho kun taho za a gamu ku miƙe su ku kafa shari'a eh ba ku da shirin sai ku hijira hijirar nan to ba a yi muku ƙaidi ba za ku iya hijira ku tafi ƙasar kafirai za ku iya hijira ku tafi ƙasar musulmi za ku iya hijira ku tafi inda musulmi suke amma ba su da ƙarfi matuƙar za ku samu shauta matuƙar za ku samu mafaka yanzu mafaka kuke nema idan mafaka ta samu sai ku ci gaba da wannan irin da'awar a can idan har yanayi ya yi kuka nasara to shi ne sai ku dawo wannan wurin da kuka bari na farko sai kun dawo kun karɓe shi shi ne abin da ɗan rediyo ɗin ne shekaru 200 da suka gabata ƙarya ne ɗan boko da suka ce ɗan rediyo ya sa wannan jihadi 2018 also na ƙaryata wannan gaba ɗaya ba daidai ba ne tare da cewa har manya-manyan ƴan boko irin su profesa wane da ke ibu dukkanin su sun aminci da haka amma ƴan boko ne ba su san addini ba amma duk wanda ya san addini in ya ce 1804 ɗan hujjowa tsara jihadi to kafin 1804 mai ɗan hujjowa ke yi sai ce maka karantarwa sai ce to ita ma jihadi ce don haka in ka saurari wannan lakta ta wasu da na kawo tarihin yawa jihadi yake a musulunci sannan mazo na kawo cewa waɗannan matakan ko bayan ko su dan hujju ya ji dan hujju zuwa yana karantar da mutane karatu ne karatu jama'a suka amsa da'awa kuma dan hujju da yazo ne daukar wa mutane tarbiya ta zafi ba zuwa yake ya ce ku zo za a yi muku wa'azi in suka tashi zuwa sai su zo maza da mata ga kwankwasar namiji da kwankwasar mace ba matan da take sa mulubi balle wani abu hijabi balle wata sunna mai suna niqabi ba ma san labarin shi ba mulubi ma na akanta ba sa samu ba tana cikin surfe in ta zuwa dan hudu zuwa wa'azi kawai sai ta fito sai ta zo sai ta samu wuri ta zauna aka yi ta rubuce-rubuce a kan ɓangoji aka yi ta cewa yazo yana haɗa maza da mata ne musu wa'azi sai ce ai yanzu matakin farko ne su ake su yadda da zuwa wurin wa'azin tukuna da tafiya ta yi tafiya sai an zo an zauna ɗin maza da mata yanzu an ji daɗin wa'azi wa'azi ya shiga duka don haka yau ana sa rai kafin yau ma shi zai yi wa'azi mai daɗi sai an gama zama wannan ga shi ɗakin namiji ne ba mace nan gefe ba mace nan gefe kuma matan aure ne sai dan hujji sai me yake sai ce to ke wance eh ko na can wuri a cikin lumana sai ta tashi sai ta koma ke na wance eh ko na can wuri ke na wance eh ko na can wuri to kun ga haka yake haka ba mu rinkai sai a ce awo shi awo awo yawwa ya karbi ke sai zama yanzu gobe in aka zo shi ba su ta shi ya gyara su ba sun fara daukar hannu kun gani haka da tarbiya dan hudu wa fara bai sa bulala ya bata kowa ba bai sa ji kowa ba da aka ci gaba aka ci gaba aka ci gaba sai suka gane wannan mutumi mutumin arziki ne to shi yasa duk wani mai mulki in ya faɗi magana ba za su karɓa ba sai in ta bi ta hannun wannan mutumin arziki sai su ga to yanzu wannan maganar daidai ce abin da ya haɗa yinsa da ɗan hodiyo ke nan haka sun da rana tsaka ta karanta dukkanin masu tarihi haka suka rubuta rana tsaka kawai sai yinsa ya fara tsiyayya da ɗan hodiyo masallacin dan hodiyo wani a cikin gidan sarki sai a zo a samu duk dukiyocin alwala tar an kwashe su sai a zo a samu wani alwala na rijiya an guda mishi tunya an guda mishi guda da an kai alwala ko ka abin nan za ka mutu dan hodiyo ya bintiki dalilin sarki ya ce shi ma bai taɓa waye ba to me nan saboda ba a ɗaukar mataki ko ka ko an malamai ina isa fi mu da alwala ina mutum ya wula ba wa gudu ba sun da kakin maganganu daga yinsa to daga nan dai sai adawa sai ta bayyana wannan adawar da ta bayyana ka ji kamar yadda na faɗa maka wuta aka zo aka buɗe bindiga aka sa aka harbi ɗan hodiyo har sai a nan take sai da aka kashe wani almajirin shi sai ɗan hodiyo ya gudu hijira bai gudun hijira ya kwashe almajiran shi suka koma garin gudu to ne biyo baya sai kuma sarki yin fanshi da sojoji ya ce a bi su can a je a hallaka su to shi ne dan hodiyo sai ce to mu tashi mu kare kanmu to wannan declaration of self defense ya faru ne in da wa'in tim ofo cewar mu tashi mu kare kanmu saboda mutanen nan sun hana mu yi addini a ƙasar mu mun tafi wani wuri mun je mun zauna muna addinin mu kuma an bi mu an ce a bi a karkashe mu to yanzu a muka iya kenan shi ne shi ne ya ce to kowa ya tashi ya kare kanshi to akwai almajiran shi da suka zo suka koyi karatu daga mabambantan dauruka su ma sarakunan wuraren su kaf sai suka ba da fatawa cewa duk inda aka same su a kashe su a lokacin sunansu aljama'a sunansu kenan duk inda aka gan su sai a ce huwa min aljama'a yana daga cikin jama'a ai jama'atu ash-shaykh wato yana daga cikin jama'a dan gudu a tashi a kashe shi sai dan gudu ya ce to kowa ya tashi ya kare kanshi to shi ne sai aka fara ainihin akadul alwiya to kullu tuta sai dan gudu sai ya tsagi wannan tsin ma sai ya kafa maka shi akan ita sai ce ga tutar musulunci na baka duk kasar Hausa da inda ba kasar Hausa ba ka sai da haka ta faru sai nan zazzau nan zazzau lokacin sarkin zazzau jatan shi tun kafin a wata tsafa ga sai ce a duk abin da wannan mutum yake karantarwa gaskiya ne domin an same shi da ba yana karantar da tafsirin jallalai yana karantar da sahihul bukhari yana karantar da risala to duk wanda yake karantar da wannan ba zai fada da kanfojiyo ba, amma duk wanda yake karantar da tsubu da tsafi da cin kuɗin talakawa to zai fada da kanfojiyo. Shi yasa nan ƙasar Zanzibar shehu ya aiko da tuta ne, ba wai mutanen ko sarkin ya fada da shehu ba. Dan haka miyagun Yahuda da ke rubuce-rubucen tarihi in suka zo nan wurin sai su tifka alƙalaminsu sai su ce saboda ɗan uwan shi ne ba fulata ne. Sarkin Zanzibar jatau ne ya goyi bayan ɗan bujiyo ne saboda ɗan bujiyo ɗan uwan shi ne ba fulata ne, sai su dubi abin a matsayin ƙabilanci. Amma ƙarya ne. Yakubu Bauchi shi kuma da yanzu ka fita shi gaba ɗaya ba da fulata ne ba. Yakubu Bauchi har yanzu gidan sarautar Bauchi ƴaƴan shi ne jikokin shi ne kuma ba Fulani ba ne. Jihadi bai da alaƙa da ƙabila, jihadi bai da alaƙa da wuri, amma lokacin sarakunan ne ka ce sun yi wani taro ne gaba ɗaya suke yaƙar almajiran ɗan Kwadu a duk inda suke. Abin da ya ja kenan suka tashi suka yaƙe su suka murƙushe su. Allah maɗaukakin sarki ya karya wannan kafircin nasu ka aka waye gari. Sarki ya tabbata ga Allah duk wani wanda yake da sarauta a zamanin ɗan Hodiyo to a yau ba ƴaƴan shi ba ne ba jikokin shi ba ne suke sarautar gida. Duk inda ka ga sarauta yau to almajiran ɗan Hodiyo ne, amma ba asalin waɗancan da suke faɗa ba ne da shi. Sai zama addu'ar da manzon Allah wa Kisra ta kama irinsu, idan halaka Kisra falan Kisra ba'da, idan Kisra ya halaka shi ne shugaban Farisawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a sake samun Kisra ba a baya shi. Shi ne waɗannan sarakuna na Kano da na Katsina da na Gurgur da duk inda aka bi aka karya su gaba ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tarwasa su. Allah maɗaukaki ya tsare mu. Don haka shugabanni kun ji abin da ya kamata kenan. Don haka a madadin wannan maganar muke ƙara jaddadawa, musulmi a arewacin Najeriya kashi 60% sun yadda da cewa shari'a suke so, kashi 40% su kuma tsakanin jahilai ne da munafukai. Su ne waɗannan za su iya ɗaukar 20, waɗannan ma su ɗauki 20, ko waɗancan su ɗauki 30, waɗannan su ɗauki 10. Akwai munafukan musulmi waɗanda tun daga zuci har baki suna ƙin shari'a. Galibin waɗannan suna fitowa ne daga sarakuna da 'yan siyasa da 'yan boko da miyagun malamai waɗanda in shari'a ta kafa za ta yi musu damage. Akwai jahilai waɗanda su ai abin da suke gani a yanzu din na ai shari'ar ake yi, saboda haka ce wata shari'a kuma ake bukata. Waɗannan jahilai ne, jahilci sai ya haifar musu da kalmomi na kafirci, amma suna nan a musulmi. Kalmominsu na kafirci ba su ne da su kafirai ba, sai dai kalma ce ta kafirci mutum ya dubi yanayin da ake ciki a yanzu ya ce yanayin shari'a ne, ba yanayi ne na shari'a ba. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya tsare. Malam ya ce wa kam jarrat mukhalafatu ba'du rumati ridwanullahi ta'ala alaihim min asan wa dararin ala almuslimina fi Uhud. Yace wannan sabawa da waɗannan maharba suka yi manzon Allah da kuma shugabansu. Sai malam ya ce Allah ya ƙara musu yarda. Kaga ni duk da sun saba ba ba kuma sun yi musu za'a yi ba. Wannan yana daga abin da mutane da su fahimta a manhajin Ahlus Sunna ba. Idan mutum ne ba daidai ba, ba za a ce ita ba daidai ba ɗin ta zama daidai saboda shi mutumin kirki ne. A'a, shi ne malami da zai yi ashar da za a ce sabaqallahu al'azim. Malami ya yi ashar a ce sabaqallahu al'azim ba zai yi ba. Dole sama nan ashar ɗinta. Waɗannan mutanen kirki ne amma su ba daidai ba. To saboda asalin mutanen kirki ne radiyallahu anhu, amma abin da suke ba daidai ba ne shi ne ka bi maganar yanzu muka faɗi shiryanta. Musulmi ne ya ce ba ya son shari'a, ko kuma yanzu na shari'a ake, kaga wannan kalmomi na kafirci ne.
amma ba za ka cewa zama kafiri ba, amma kalmomin ta na kafirci ne. Kamar malami in yi asar sai a ce ka ji ta magudawa, ana nufin malaya ba da magudu ko ba, don haka su rinka bambancewa. Ranewa aikata kafirci ba ya nufin ranewa zama kafiri. Kashi na annabi ya dubi sahabin shi wacce innaka mu'ufi ka jahiliya, kana da ɗabi'a irin ta jahiliya, ba ya nufin annabi ya ce mishi ka zama kafiri ka zama ba ma guje. Wannan irin tsamawa da mutanen nan suka yi Allah ya ƙara musu yarda. Malam ya ce ta jawo ɓarna da yawa, ta jawo abin takaici. Ina fata an gane min asal, an gane wato asal ma'asi ba ma'asi ba ba ma'asiya ba. Ina fata an gane tsamawa wato ta jawo matsaloli wa dararin da kuma ainihin cutarwa alal musulmi ne ga ainihin musulmi fi uhudin, a wannan wurin yakin uhud, bisababi adami ta'atihim lir rasul sallallahu alaihi wa sallam, saboda sababin wato yiwa rashin yiwa manzon Allah ta'a, wa adami ta'atihim li amirihim, da kuma rashin yiwa shugabansu ta'a Abdullah ibn Jubair wato Abdullah ibn Jubair hinama amarahum bil baqa'i, a lokacin da ya umarce su cewa su ci gaba da wanzuwa a wannan wuri, wani harin an tarki jabal, kuma ya hana su barin wannan dutse. Wa zakkara bi amri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ya tunatarshe su, ya yi musu wa'azi da umarnin manzon Allah. Wallahu a'lamu bis-sawab, Allah shi ya fi sani daidai. Duk waɗannan bayanai sun zo ne a ƙarƙashin muhimmancin bin shugaba da haɗarin saɓa wa shugaba, da kuma muhimmancin shugaba in zai umarni ya yi umarni da adalci. Shugaba ba kamar yadda na faɗi a yau da kuma yadda na faɗi a karatun baya, shugabannin sai su fitar da doka waɗanda su dai na ɗaya ba malamai ba ne, kuma ba su nemi shawarar malamai ba. Cuta mafi illa ma ita ce da yawancinsu ba su san malamai ba, yawanci ba su san malamai ba, saboda wani bala'i ya faru a ƙasar nan a takaice ba a sani ba. Wannan bala'in shi ne boarding school da aka rinka yi a da. Najeriya ta arewa ba ta taɓa haɗuwa ba bala'i da yanzu ke bayyana ba irin boarding school. Yaro ya taso yana ƙarami, yana son addini, yana da tarbiyya, yana da mutunci, sai a ɗauke shi tsaf, sai a tafi sai a kai shi wani gari da nufin ya tafi makarantar rana. A nan ne da yawa daga cikin ainihin waɗanda ake gani shugabanni yanzu ɗawan abu biyu ya faru gare su ko duka biyu. Na farko dai shi ne rashin sanin addini. Dama a wannan lokacin ƙawa'idi ne ake karantarwa, sai kuma karatun allo. To ko da wannan kai asara, ka yi asara ilimi da tarbiyya da yawa. Sannan zama a gaban iyaye irin na da masu mutunci da tarbiyya, da kuma zama a tsakiyar anguwanni masu mutunci da tarbiyya. To wannan yaro ya rasa su a daidai lokacin da ya fi kowace buƙatar su. Shi ne daga lokacin da yaro ya kai shekara 13 zuwa shekara 20, wannan shi ne mafi haɗari da kuma mafi muhimmancin lokacin rayuwar shi. Kar a sake ya haɗu da duk wani abu wanda yake munkari. A daidai lokacin nan aka rinka ɗiban yara mu daga ƙasar Katsina ake kawo su Government Commercial College. A wannan lokaci za ka ga kashi 95 bisa ainihin 100 na ɗaliban commercial daga ƙasar Katsina suke zuwa. Na haka sun zama gaba ɗayan cikin Commercial College ta nan rayuwa Katsinanci ake, ko kai bazazzage ne bayan lokaci kaɗan. Za ka ji bakin ka ya koma Katsinanci dole, saboda mafi yawanci Katsinawa ne ake kawowa. To je kaka dubi rashin tarbiyyar da ke cikin ainihin makarantar a lokacin. Ka je ka samu da yawa daga cikin yara ake ɗibo su daga kudancin jihar Kaduna, daga Kwai, da Zangon Katab, da Kaciye, da Kafancan, da sauransu ake kawo su Algida Huda. Da yawa 'ya'yan Sakkwatawa, Katsinawa, Zamfarawa, 'ya'yan Nufawa da ko'ina ake tara su a nan Baruwa College. A daidai wannan lokaci da ake tara yaran nan, karatu aka bauwa muhimmanci, amma matsalar tarbiyya ba a ma faɗaka da ita ba. to kafin wani lokaci sai tarbiyyar tana gurɓacewa a hankali sai da abin nuni tukuna sannan aka ankara bacin tarbiyya na farko shi ne abin da suke kira seniority cin zalin babba ya rinka cin zalin ƙanana sai aka bar wannan ya zama sunna ce ta gode to duk mutumin da kake amince yake zalunci guda ɗaya ka sani to babu shakka zai ƙirƙiro na biyu to in yanayi na biyu to zai ƙirƙiro na uku da haka sai shawe-shawe suka danno da shawe-shawe suka danno cikin makarantun boarding sai zuwa wuraren party daga zuwa wuraren party sai sace-sace daga nan shi kenan kuma komai sai ya barkace kafin ankara sai da yara sun fara kullo da luwaɗi a cikin ainihin makarantu da tafiya sai tafiya akwai babbar makarantar secondary a Jimeta ko a Yola a Jimeta take wannan makarantar mafi yawancin manyan Adamawa ne a nan suka yi da makarantar ta duka ce ta lalace sai zama mata aure in ta zo wucewa ta gaban makarantar za su je su kamo ta su shigo da ita hostel su zo su zina da ita mata aure awaki daga cikin gari in suka zo wucewa ta gaba ko ta bayan makarantar ko agaji za su kamo su yanka su ci sai da aka kai haka a wajen lalacewa a nan barewa kwaleji ba ba daɗewa ba shekaru 20 da wani abu sai da aka tarin a faruwa a nan nan barewa kwaleji waɗannan da suke wannan shegantakun jama'a a yau su ne a kan na dafu na iko su ne shugabannin ƙasa su ne gwamnoni su ne ministoci a lokacin da suka tafi jami'o'i sai suka samu jami'a ta fi ƴanci fiye da wannan irin makarantar ma da suka baro da haka da yawa sai suka ainihin lalace shi kenan in ya dawo garin sosai daga ya ɗan natsu saboda ya san irin atmosphere ɗin irin yadda yanayin garin yake amma in ya koma inda yake shi kenan kowa ya san shi a turin ɗan iska ne da haka ku kiyaye makarantar boarding idan kaɗai za a yi ta don karatu ne to sharri ce amma ana yin makarantar boarding ne don tarbiyya ƙasar Saudi Arabia ba ta ɗauki wannan matakin a wani lokaci game da makarantun hadda sai zama su kuma makarantun boarding sun fi tarbiyya fiye da makarantun D idan Saudi Arabia na daga cikin ƙasashen da take fama da matasa waɗanda suke ɗan bana bakwai marasa kunya duk alhajin da ya je aikin hajji aka daɗe ba a kwaso su ba ya shi da wannan magana da nake faɗi domin za a buɗe makarantu bayan hutun aikin hajji da aka bayar za ka ga kuna nan zaune kuna jiran a kwaso ku da yara sun fara sanya yunifom suna ainihin tafiya a daidai lokacin nan za ga suna kan hanya sun dawo makaranta ko kuma suna dawo suna wasanninsu ko alhazo kuna zazzaune a cikin anguwanninsu a ƙofar masaukanku za su zo su raba ƙwallo a gabanku kuna zaune za su raba ƙwallo a gabanku a kan titin gidanku su raba ƙwallo a nan ba abin da ya shafe su idan wani ya nabgo ƙwallo taka wani dattijo a fuska sai su haɗu sai su ƙyalƙyali da dariya sai a zo a ɗaga wannan ana ta mishi murna ya sha wani tsoho ga shi can har tsohon ya karkata bakin shi ana duba mishi haƙoran shi sai zama ba su da tarbiyya ko miska na zarar ci to kun ga wannan idan har jama'a ba su faɗaka ba to babu shakka akwai matsala ana nan sai kuma gwamnati ta yi hikima sai ta ce makarantun boarding an gane suna da ɓarna suna da kaza amma ita gwamnati tana duba financial implications shi ne nake cewa hikima za ka ce za a fara makarantun D to su kuma makarantun D ka dawo to aiki ya dawo kan iyaye da mutanen gari a daidai lokacin da su kuma iyaye ba su saba da irin wannan aikin ba don haka ɓarna sai ta kullo kai iri-iri ka shiga cikin makarantun D yanzu ka ga irin ɓarna da take faruwa yarinya ce za ta taso 'yar shekara 16 sai samarin ta sai su kawo ta a tsakiya daga nan sai a ce a ta zo ta wuce mana ta zo ta je ta ga gidansu sai a dubi daga cikinsu wane ne gidansu babu kamun kai daga cikinsu wane ne a gidansu yake da ɗaki a waje daga cikinsu wane ne ya fito daga kafanca amma idan ya kama ɗaki a cikin anguwar yadda yake anguwa ne shi ba kaza kowa ba sai a ɗauki yarinyar nan sai a tafi da ita sai je sai sun yi gudu da rayuwarta tukuna to shi kenan kamar sun yi mata faɗi ne to amma ta ji daɗi sun tsotsa mata inda ke ƙaiƙayi gobe suka ga ta sake biyo su to gobe sai ka ga tana ba da labari da sauran karfe ɗaya zuwa karfe biyu ka je ofisoshi na communication kamar ofishin MTN da ofishin cellular da ofishin intisalat da sauransu ka je ka ga kowace yarinya ta je ta kai handset ɗinta a yi mata programming ɗin tugo tugo ɗin nan is a social network wato wata kafa ce ta sabon da wasu abubuwa na hotuna da bayanan batsa da sauran abubuwa waɗanda samari suke samun ainihin abubuwan kalle-kalle da hirarraki da kuma saduwa da wasu waɗanda za su ƙara ɓata musu tarbiyya shi yasa kullum nake bari wannan hansar da ka sowa ɗanka take ganin cewa ci gaba ne wannan laptop da ka sowa ɗanka kake ganin cewa ci gaba ne ka san wayoyin da ƴarka take kira ka san irin text da ake tura mata ka san da wa take night call ka san menene to downloading ta abu a cikin files ɗinta ka ɗauki wannan tarbiyyar wata rana tsaka ka karɓe laptop ɗin ƴaƴanka ka karɓe handset ɗin ƴaƴanka ka bar su a kunne a ɗakinka kwana uku ka dubi mailbox wani irin email ake turo musu ka dubi handset ɗin ka dubi waye ke kiranta kuma yaushe wani irin text ake turo mata daga nan za ka gane irin ƴar da kake da ita a gidanka amma don ka ganta da hijabi da niqabi ta riƙe bulugul mara wallahi har yanzu baka san irin ƴar da kake da ita ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye at-tasi'a darasi na tara min qawli ba'dir luma ay al-qawm al-ghanima ay qawm al-ghanima daga maganar da wasu daga cikin maharban nan suke cewa ya ku jama'a ga ta ganima can ana diba amma tarattaba ala zalika da abubuwan da suka biyo baya mutarwatsowa daga wannan wuri na'khudhu al-hadara min al-hirs ala ad-dunya daga nan ne za mu koyi taka tsantsan game da duniya jama'a mu yi wa duniya taka tsantsan mu bi duniya sannu a hankali mu bi sannu wallahu subhanahu wa ta'ala wa qulu Allah wanda yake da ɗaukaka da tsarki cewa yake minkum man yuridu ad-dunya daga cikinku dama akwai waɗanda sun taho jihadi ne amma neman duniya suke nufin duniya suke wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikinku kuma akwai waɗanda sun fito jihadi ne da nufin lahira thumma sarafakum anhum sa'annan sai Allah maɗaukakin sarki ya kawar muku da su ma'ana thumma sarafakum anhum sannan sai Allah ya kau da hankalinku daga gare su ya zama gaba ɗaya kun koma kun da kafa duniya kuke nema liyabtaliyakum Allah ya yi muku haka ne domin ya ainihin jarabce wato hatta kawar da hankali da mutanen nan sahabbai suka yi daga kan waɗannan kafirai suka je suka shagaltu da duniya wannan ɗin ma daga Allah ne amma Allah ya yi haka ne don ya jarabci mu'mini Allahu akbar والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول شكرا لله محمد صلى الله عليه وآله وسلم تيوائكي إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي فقال الله يقول والله إذا أنا أورانيكم شركة أبايانا بني ما أمنت ما سنكم كرمت كنت أتحمل كما الله يقول القول بلاكم شركة من ظن الله بايانا أوراني إني أمت sahabbai za su koma suna shirka bane yace ba mu da wannan tsoron ko kada walakin ya akhsha alaykum ad-dunya sai dai ina ji muku tsoron duniya ne an tanafasu fiha kar ku zo kuna wawa ko game da duniya
وتقتتلوا كزوكنا عينهم كشجونوك فتحلكوك حلقا كما حلق من كان قبلكم كما يبدو وطن لكي كاشنكو سكا حلقا فضو بدقوكا عدوني عبكنا نيما وعواس وعواس وقمد الدنيا الشيني عدن بكتي جنيا وزينا فاربا وتفسرها كواس وكيتار الدنيا kowa ne sashi duniya a daidai lokacin da ana ganin dan duniya duniya yake tarawa da duniya to sai ake ganin kuma wanda ma yake fadin lahira shi ma duniyar yake kokarin tarawa shi ne waya su a daidai lokacin da wani yake ganin ya so mota kaza wani kuma so ga shi kuma sai ya so wanda ta fita a daidai lokacin da wani gina gida kaza shi kuma wani yana ganin shi ya gina wanda ya fi wani a daidai lokacin da wani yana ganin shi ya taka buƙami kaza wani kuma shi so yake ya taso ya wuce wannan shi ne munafasa game da duniya munafasa ana yin ta ne game da bin Allah munafasa ana yin ta ne game da zama na gari shi ne rige-rige ka yi ƙoƙari ka riga kowa aikata alheri amma in yi zama munafasa game da tara duniya ne yanzu Allah ya ce tawagin shi ne sharrin da nake ji muku tsoro amma ba na ji muku tsoron shirka ba za ku shirka ba ba za ku zama shirkai ba ba za ku rubuta ku bar addini ba amma matsala ita ce duniya nake ji muku tsoro ku koma kuna munafasa da ganin sai ku zo sai ya ce wa taqtatil ku rinka kashe junanku shi ne ku dubi abin da ake yanzu sai a rayuwa yi an kashe wani idan aka kafa kwamitin bincike sai ka ga suwa ne ne son kashe shi sai ga wani ne da ke cikin fada da wani ne da ke sa rai yana jiran gado da wani ne da ke ganin ɗan shi ya shirya ya shi ne abin da yake faruwa duk inda aka yi kisan kai idan aka ji aka bincika sai ka ga munafasa ce ta duniya ko da a tsakanin malamai ne malam wani yana da karkuwa yana da jama'a don mafi ta yarda da shi take yi wani kuma ya kaɗa ya kaɗa shi kuma bai sami shiga ba sai ga to abin da zai bari ya kawar da wani domin shi ya sami karɓuwa ku karanta farkon suratul yusuf ukutulu yusufa aw tarahuhu ardan yakhlu lakum wajh abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin wannan yan uwa ne daga tsatso ɗaya suka fito amma sai suka fahimci wannan yaron idan ba mu kai da shi ba ba za mu ga hasken ka uban mu ba za ta kalle mu ba sai suka zauna suka yi tare da gaske kuna son baban ku ba yana son ku ku ce eh to ku kashe Yusuf ko kuma ku ɗauke shi ku je ku ɗar da shi a wata ƙasa gaba ɗaya baban ku ya manta da shi sai ya dawo kai ku kuma daga baya zo ku zo ku istighfaru ku tuba Allah sami'u du'a'i Allah ghafurur rahim ne wannan jama'a ta'an annabawa ke da suke son su samu hasken fuska idan su da suke ganin wannan dan da ya kawo musu da ita da kake tunani sarki wani ya kai shekaru kaza akan mulki an jira wa mutu ya ƙi mutuwa wani ya rike kujeran malanta an jira wa mutu ya ƙi mutuwa to tun daga sirrin an gano na'am yanzu duk wani mai neman kawar da wani yanzu an buɗe mai ya gano sirrin shi ne a ashe akwai sojojin haya da sunan addini za ka je ka biya su su kuma su ɗauki wata aya sai su fassara sai su cewa ne haka sun da don haka a je a kawar da shi to tun da kowa ya gano bakin zaren yanzu shi yasa za ka ga za a kai wa malami hari in ka ce malami kuɗi ne ya sata na wani kujeran mulki ya tare ta wani amma a duniya ce ake ganin ya samu ya karɓu ya tara wani bai samu ba in ka ce mai sarauta ta gargajiya yana da wata ƙaramar hukuma a ƙarƙashin shi ne
wadda take samun mishi da wasu kudi duk inda kaga sarki talaka ne in zo ga wannan sarautar kake tunanin samun kudi to talaka ne don bai da wata ma'aikata ko farafatal a ƙarƙashin shi hatta kudin nazari da ake karɓo na yan acaɓa sarki bai halakunce su ba bai ma san ina suke zuwa ba hatta kudin haraji da ike tarawa shi kan shi ba nashi ba ne ya tara zai kaiwa gwamnati to amma me yasa ake so a gabawan shi wane yana da shi fa shirya kuma shi wannan mun yana jiran wane marmari ya mutu domin shi ya shirya wane kuma yana gwamnati ga dan shi fa ya taso shi tun da ya so fare da to tun da dan shi ya taso to a ba da ruwi mana kuma mun sun yi fassara abubuwan da kaga suna faruwa al-munafasatu ala dunya wa taqtatil wannan ya aiko a kashe wannan sun zo kashe shi sai ya zaunar da su ne ce ku saurara na ba ku sai ce miliyan biyar yi alkawari amma ya ba su kafin alkalami miliyan biyu sai ga kuma ya ce ga miliyan talatin ku je ku kashe shi wannan shi ne halin da ake ciki a wannan watan a wannan makon a wannan shekara a wannan zamani abin da yake faruwa kenan back to sender ya yi ciniki da waɗannan su je su kashe wannan yana zuwa sai ce ku saurara nan ya ba ku ya wuce ba ku miliyan goma ne sai ce miliyan biyar ma ya ce zai ba su ya ba su miliyan biyu sai ce ku shiga ba su ce ku je ku ɗauko miliyan talatin ku je ku kashe su ku dawo za ku ga abin da zan muku saboda shi ya aminci dama za su zo su kashe mishi wancan kai tsaye in sun zo sun buga gidan shi ya ba da umarnin a buɗe don haka da sun dawo tsakar dare ne za su zo buɗe kofa a buje haka ne ko ba haka ba suna zuwa sai ji sun juya mishi har tashin da ya ba su sai mu tsallake sai su fita suna zuwa wancan ya tsara musu abin da zai tsara sai su fita su bagare shi kenan sai da safe sai a ji ana kama bayan Allah waɗanda ba su ci ba su sha ba ma aka bi wala sharibu wala namu wala labisu abin da yake faruwa kenan jama'a abin da yake faruwa kenan wata katil neman duniya ne wallahi idan ma har an yi cikin kai a ƙasan nan da mutum jihadi ko wallahi ba zai a wannan zamanin ba wallahi duk al-munafasatu ala dunya al-munafasatu ala dunya wani gaudan matashi ne ta gaudo ne na matashi wato ɗanyen matashi ya ga wani malam ya fito daga wurin tafsiri jama'a na bin shi duu sai ce ni ma ku saurara kwanan ne za ku gane min haka shi ko abin da ya ba sha'awar wannan jama'a kun ga haka kwanan ne za ku gane min haka ana fara mishi kwasai ga shi sun sa yana nan yanzu a YouTube akan intanet na bidiyo yana nan shi ma an doshi a guje ɗin shi ga gani ga shi ma ba ma shi ne aka yanke so ba wai tafsirin ko shi ba shi ma abin da yake so kenan ya tashi tafsirin shi ma a doshi a guje menene wannan al-munafasa ala dunya ba fata yake Allah ya sa wa'azi wani ya shiri ba a tashi wa'azin da ya ga mutane suna bin shi a guje kowa na son ya taɓa rigar ya koma ya tsalle shi ma ya taɓa rigar wani yau a shi wa taƙtaƙin al-munafasa gogoriyo Allah ya kiyaye in kuka haka sai ku hallaka shi ne ina ma'anar hallaka na farko ba mu zaman lafiya na biyu za a wayi gari duk wani wanda ya kai ya komo a kowane fage kafin ku ankara ko to kun gaba kashe junanku za ku bi ku kashe manyan malamanku ku bi ku kashe manyan sarakunanku manyan yan bokonku manyan likitocinku manyan kaza kowa za a bi duk waɗanda suka ƙware a kowane fanni an ba an kashe su shikenan hallaka ta zo ko ba ta zo ba an samu ƙwararren profesa an kashe shi an samu ƙwararren malami an kashe shi an samu ƙwararren limami an kashe shi an samu ƙwararren wani an kashe kowane fage an dubi ƙwararren an kashe shikenan an bar dan acaba. Kun hallaka. Shine abin da yake faruwa. Duk kuma waɗannan abubuwan suna faruwa ne da rufin duniya ake nema, amma da rufin da ku. Duk sanda masu aikatawar suka zo ba, ba za su turawo su da sunan hallaka ba. Ko dai su turawo su da sunan jihadi. Ko a turawo su da sunan neman wa kai ƴanci ko neman wa ƙasa ƴanci. Duk haka ne yake faruwa. Duk wanda za a kashe shi ne a matsayin an kashe shi ne akan yawun zalunci ko yawun bid'a ko an kashe shi ne akan ƙasa mai wa ƙasa ƴanci. Me ya faru 1966 January? Aka wayi gari within the period of 24 hours. Duk wasu manya su da aka kashe su a yankin ƙasar nan tamu. Kuma waɗanda suka yi kisan kan nan suka fito ƙarara suka bayyana cewa su suka yi kisan kan. Sannan yanzu da yake zamani ne har aka ɗauko hoton matashin da ya kashe Sardauna. A shi nan akan intanet a bidiyo ɗin ana hira da shi. Sun kashe Sardauna ranar 15 ga watan January 1966. Ranar Asabar aka zo aka hira da shi ko ranar 15 ga wata, ranar 16 ga wata. Kashe gari aka hira da shi. Yana faɗin yadda suka kashe Sardauna har yana murmushi yana murna. Yaya suka bi Sardauna har ɗaki suka je suka kashe shi yana faɗi da kansu. Ga shi nan an sanya akan bidiyo kowa yana gani. Shikenan sai ƙasa ta hallaka saboda an wayi gari mutanen da ke kishin ƙasa da al'umma duk an kawar da su. Sai aka wayi gari aka zo aka kawo muku ɗan burkutu masunta bakin kifi waɗanda ba su san darajar nama ba, ba su san darajar wuya da manja ba. ƴaƴan matsiyata sai aka zo aka daddasa muku su. Shikenan sai zama duk abin da ake kira tausayi da mutunci ba su san shi ba, don ba su rayu a cikin anguwannin mutane ba. Wani akan kwale-kwale uwar shi ke naƙuda aka haife shi. Saboda haka ba su taɓa san darajar zaman anguwanni ba. Shi ne matsalar, shi ne an hallaka kenan. Wannan wani babban mutum ne da Turanci yake magana yake the president is in captive. Nace can you please repeat yourself? Yace the president is in captive. Yace shugaban ƙasar da an zance shi ne an nan mai shi an aje shi a wani wuri sai abin da sai gaba ma zai karanta. Sai abin da sai gaba ma su je su gaya mishi. Ka inda ka san wane ne press secretary na shugaban ƙasar ku a yanzu ba ka san shanu ya faru. Tsohon editor in chief ne ko chief editor na jaridar Guardian. Wadda ba a taɓa samun jarida da ke faɗa da addinin musulunci da arewacin ƙasar irin shi ba shi ne press secretary. Da haka sai abin da aka gabana ba a ji shi ne in captivity ɗin. Ma'ana kamar an kama shugaban an aje shi gefe guda. Sai abin da aka gabana a gaba mai. Kuma duk abin da aka gaba mai yana ganin ya amince da wannan tsohon ɗan jarida ne. Shi ne captivity ɗin. Haka suka yi a ba ta lokacin a lata. Suka aje shi gefe guda. Sun suke mulkin shi yana zaune. Suka ce daina sauraron rediyo na daina karanta jarida duk abin da ake ciki za su gaya mishi. Karanta jarida da rediyo da tashar intanet bai ishe ka a matsayinka na shugaba ba. Kai ko ne mamin juma'a ne kai ka tsaya a ɗaki za ka shirya hudu ba sai hudu ka ta zama ɓarna. Ka rinka shiga cikin gari kana kewarawa da babur ɗinka da ƙafarka kana zama wurin masu faci, masu wake da shinkafa, masu sai da kaza. Ka rinka zama wurin masu shayi ko ina ka zauna sannan ka dawo ka haɗa hudu ba. Amma in ka sako kai kanka aka saka ka ko ka saka kanka in captivity ɗin kama aka biya ka nannaɗe ka a ka karin ta fara ɗakinka kana da internet. Za ka fito kana fitowa an kai magana sa kai karama kalla wannan magana da yake faɗi ba ina jin da malam bai ji labarin ba. Wannan jahili ne na yake faɗin haka mun sai da tumaturi a bakin hanya. An fahimta jama'a Allah ya kyauta. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi a nan da ta'aini wato 2296. Malam ya ce wa hadha mawqifun. Kaga wannan matsayin yasirin kasirin min al-hirsi ala dunya. Wannan irin matsayin ko matsayin ku je kuna gogoni kuna wawa so da na da duniya har ku je kuna kashe junanku ku hallaka, to matsayi ne wanda yake mai sauki ma, matsayi ne wanda yake takaitacce game da kwaɗayin duniya. Fa kaifa biman yusbihu wa yamshi wa dunya akbar hammuhu, ina kuma ga wanda shi wawaye gari ne duniya ita ce mafi girman himmar shi, ya kai wallafi da duniya ita ce mafi girman himmar shi. Mutum ya kaje ka same shi zai kwanta sai ka samu hansar guda biyar a gefen shi, koyaushe yana jiran za a iya kiran shi, ba a kan fatara ce ta addini ba, a kan matsalolin duniya ne. Ma'ana gaba ɗaya awa 24 za ka ga yana tafiya PA shi yana riƙe da wayoyi a jaka, duk wanda ke ƙara sai ya ɗauka sai ce oga kara ne daga Geneva, tana ƙara kuma sai wane ya dubo a ce ga wane nan daga Cameroon ya dubo, sai a ce to ka saura na oga ne akan wani layi dubo da minti biyu can sai wata ta sake ƙara. Duk wannan tara duniya ce, duniya akbar hannu ya waye gari, duniya ita ce mafi girma, ya kwanta duniya ita ce mafi girma. To me kake tunani, me ba zai iya aikatawa ba? Al'ashira, darasi na goma, wa ma dama alhadisu an ad-dunya wal hirsu alaiha, matuƙar zai magana ce game da duniya da kuma kwaɗayin duniya, wa awaqibi zalika, da kuma irin mummunan sakamako da ke biyo bayan kwaɗayin duniya. Yajdaru bina an nadhkura an nudhakkira bi qawlillahi ta'ala an yahud, to ya dace gaskiya mu yi wa'azi game da magana Allah da ya bada labari game da Yahudawa. Allah ya ce wa latajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku, dan haka za ka samu Yahudawa daga cikin mutane sun fi kowa kwaɗayin duniya, kwaɗayin rayuwa. Haka nan daga cikin mushrikai za ka samu sun fi kowa kwaɗayin rayuwa. Duk mutumin da ya fi kowa son rayuwa to za ka ga cewa ya fi kowa son duniya. Wa qad ja'ala ar-razi hadha al-hirs illat at-tafawut, al-imam Fakhr ar-Razi a cikin tafsir al-Kabir jama'a ya sanya wannan kwaɗayin duniya ba Allah yake faɗi ko, ya ce ainihin wato shi ne dalilin ainihin irin wannan gogoni wa ɗin shi ne dalilin da ya sa Yahudawa suka fi kowa kwaɗayin wato neman duniya, shi ya sa suka fi kowa kwaɗayin ta ba son rayuwa. Shi ƙaunin ta'ala da Allah ma'aikacin sarki ke cewa ba ta gidanna a shabdan nasu adawatan lillazina amanu lyahud, kun ji musawata, me yasa Yahudawa suka fi kowa kin mu'minai saboda sun fi kowa ƙaunar duniya. An fahimta, wato dalilin wannan fifiko na Yahudawa wajen kin mu'minai, to dalilin shi na komawa ne zuwa ga tsananin son duniya, da gwargwadon yadda kake son duniya da yawa, da gwargwadon yadda kake kin mu'minai. Wallazina ashraku, haka nan mushrikai su ma za ka samu sun fi kowa kin mu'minai, to don haka za ka samu kuma su waɗannan mushrikai sun fi kowa son duniya. Imam Fakhruddin Razi yana tafsirin Qur'ani bil Qur'ani ne, kuma yana ƙoƙarin bayyana maka baqa'ut tafsir ne, ma'ana a can da Allah yake cewa wa latajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku, za ka samu Yahudawa da mushrikai sun fi kowa son rayuwa. Sai kuma ya ɗauko wannan aya sai ya ce to ka ga dalilin wannan sakamakon wannan tsananin ƙauna ta duniya da son rayuwa shi ya kai su zuwa ga latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda wallazina ashraku, Yahudawa da mushrikai sun fi kowa kin mu'minai, me yasa Yahudawa da mushrikai sun fi kowa son rayuwa. Wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara, to za ka samu waɗanda suka fi kowa sassauci da kusancin soyayya daga ainihin wato Yahudawa su amini suka fi kowa kusancin soyayya da sassauta tsiyayya da mu'mini su ne wanda suka ce su Nazarens ne wato Nasara kuma kalmar Nasara in ma larabci ce daga nahnu ansarullah ko kuma ba larabci ba ne yaren aramaki ne amma mu'arrab yaren yahudanci ne amma an mai da su larabci shi ne Nazaret ma'ana Yesu almasihu da Nazar garin da aka haifi Isa almasi Nazaret to shi ne in ya koma larabci sai zama Nasara to ko dai nabiya annabin nan da aka haifa a garin Nazaret wato Isa almasihu da Nazari to za ka samu su suka fi kowa sassauci wajen ƙiyayya don haka sun fi kusancin soyayya wannan abin haka yake a jiya haka yake a yau haka zai ci gaba har duniya ta tashi duk ƙiyayyar da kuke ganin kiristoci suna nuna maka ko in aka gwada ka da ta yahudawa to soyayya ce domin da bayan aka zo kan wannan aya sai a ce amma kiristocin ba ke nan a'a ƙur'ani littafi ne da ya dace da kowane zamani tunda kiristoci suke haka suke tunda kiristoci suke haka za su kasance har abada duk ƙiyayyar da kirista zo wa musulmi ba za ta kai ƙiyayyar da yahuda yake wa musulmi ba saboda haka duk irin abin da ake nufi a najeriya ɗin nan to yahudawa suna ganin har yanzu ba a yi ba domin su matakin farko ma tukuna suna ganin bai kamaci wani jinsi ya rayu ba in ba jinsi su ba don haka ko da za ka ce to kaya ba za ka shiga yahudanci sai ce yahudanci eh annabi ya kuma uban ka ne to a sai a ce ha amma ka kai yahudanci su suna ganin addinin su ma bai halatta wani ya ci addinin ba ya yi daraja ya samu daraja sai in jinin annabi ya kuma ne da ya wasu a ce kai jikan ya kudu ne ce a ba kai ba jikan ya kudu zane kake so ka shiga cikin inuwar gidan ya kudu wani zancin ma ba za a yarda kai ba shi yasa yana daga cikin manufofin su na wannan zamani shi ne kar a sake wanda ba jinin annabi ya kudu ba ya shiga cikin addinin annabi ya kudu idan an rasa yadda ba a yi da shi a kashe shi idan ku ana da yadda ba a yi da shi a lalata shi ya zama bayan jinin ya kudu shi ne abubuwan da suke faruwa yanzu it is the new world order yadda ya kamata wata ran a zo a yi lecture a kanta wani tsari ne yanzu ake ƙoƙarin ne duniya ta tafi a kai akwai wani sabon tsari game da addini game da rayuwa game da siyasa game da gudanarwa game da komai new world order sabuwar tsarin rayuwa ne wanda suka riga suka tsara shi ne daga ciki shi ne duk addini aikin banza ne addinin yahudanci shi ne addini kuma ko da ka yarda za ka bi sai a ce a ba za ka bi ba don kai ba jinin gidan ba ne don haka addinin yana da alaƙa da ƙabilar ba ka in kai ba ɗan ƙabilar ba ne ba za ka bi ba Allah maraukakin sarki ya kiyaye malam yake cewa faƙala sai imamun razi yake cewa illa tu hadha tafawut dalilin irin wannan zarcewa wajen kiyayya da yahuda da mushrike suke da ita annal yahuda makhsusuna bil hirs ash-shadid ala ad-dunya yahudawa su kadai ne aka kebance su da tsananin soyayya ga duniya wa dalilu alayhi qawluhu ta'ala dalilu wannan magana ita ce da Allah yace wa la tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayati kuma za ka same su sun fi kowa daga cikin mutane son su rayu wa minan ladina ashraku haka nan daga cikin mushrikai za ka same sun fi kowa son su rayu malam yake cewa faqaranahu fil hirs bil mushrikina da Allah ya tashi sai ya gama yahudawa da mushrikai waɗanda suke al-munkirina lil ma'ad waɗanda suke inkarin cewa ma Allah zai tayar da matattu wal hirs ma'adin al-akhlaq az-zamima kwaɗayi shi ne mummunar ɗabi'a wadda take bin jini kwaɗayi mummunar ɗabi'a ce wadda a wurin take bin jini idan ka jarabci da kwadawi kana nan zai bijimin ka to ne bijimin ka shikenan sai ka harba bayan ka da zuriya shi yasa ka ga duk inda ka ga bawar gudu a da yana da wannan sifar in ka ga bawar gudu a yanzu yana da wannan sifar ita ce sifar tsananin son duniya to sai kuma ta haifar mishi da siffa ta tsananin kin mu'minai to abin ya wayo da ya zama jini ko a hanzarku ka dubi matar da ake tsoron auren ƴaƴanta saboda an san tana da kwaɗayi idan na kwaɗayi ɗabi'a ce wadda kawai za ta hawa mutum amma ta sauka a kan zuriyar shi haka ba za ta faru ba amma sai ka ga tana da kwaɗayi sai ka ga ƴaƴanta ma suna da mummunan kwaɗayi to irin wannan kwaɗayi to irin shi ne Yahudawa suke da shi dan haka sai zama sun suna da shi tun zamanin da Qur'ani ya sauka har zuwa yanzu shekara 1400 Yahudawa suna da wannan ɗabi'ar malam yake cewa la anna man kana harisan ala dunya domin da duk wanda yake da kwaɗayin duniya taraha dinahu zuwa sai da addinin shi fi talabin duniya wajen neman duniya wa aqdama ala kulli mahzurin kuma zai iya tunkarar duk wani abu da yake haramun ne wa munkarin da duk wani mummunan abu da talabin duniya saboda neman duniya sarki ya tabbata ga Allah wannan ya wuce da hadisin ma zibad annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-imamu ahmad da al-imamu abu dawud annabi ya buga misali yace wasu kerkeci ne guda biyu aka kunne su a keji suka kwana da kwanaki ba sa cin abinci da aka tashi sai aka sake su amma da aka sake su sai aka sake su a cikin garke na tumaki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce waɗannan kerkeci guda biyu ba wai ba su zo su ci waɗannan tumakin ne su ƙoshi kawai su tafi ba amma in suka je ɓarna ba su in yi tafi kwakwasan wannan ya fije sai faɗa kan wancan ya fije ya ke tafce ta annabi ya ce misalin mutumin da ya tayar ma neman duniya kenan garin neman duniya zai iya kisan kai zai iya haifar da gobara zai iya haifar da haɗari zai iya sata zai iya zina zai iya komai game da neman duniya shi yasa ka je ka samu mutanen nan in suka wayi gari suna son duniya dubi waɗannan sarakuna a cikin fadojinsu mafi yawanci sai aka wayi gari tsafi da cubu ya zama wani aiki ne daga cikin ayyukan sarakuna baban kowa ba sai don neman mulki hadisi ya tabbatar da haka cikin sahihi muslim hadisin nan nan yawo da annabi ya ba da labarin cewa wani mai sarauta da ya tsufa da ɗan firin shi ya tsufa sai ya ce wa mai sarautar na tsufa fa a nemo wani saurayi da zan kowa mishi aikin manyan malamai da suka zo sharhin wannan hadisin ka karanta sharhin riwayat as-salihin kamar na salim da na usaymin sai suka ce saboda malaman tsubbu to abokan tafiyar sarakuna ne azzalumai sai sa da wahala ka ji sarki ya zo mutuwa baka ji ya samu na kasar wata gaba ta shi ba saboda sihiri yakan yi bakwarin a lokacin da jiki ya rauni sai ya fasa sai ka ji an ce kwankwaso na ciwo baya na ciwo ƙafafuwa na ciwo sai ka ji an ce makanta ta kama shi da makamantan haka sihiri yakan zama back to sender ya zama ɗabi'u ne a fada wannan ya je ho wannan wannan ya je ho wannan dubi duniyar wanzamai duniyar wanzamai ita ma duniya ce da take cike da tsafe-tsafe da asirce-asirce duk ire-iren waɗannan ba komai ba ne neman duniya ne yake kai da haka to duk mutumin da yake fatan ya zauna lafiya a duniyar nan ko kada ya sanya kwaɗayin duniya ya ɗibi duniya da gwargwadon abin da yake buƙata in ba haka ba zai wahala shi yasa Allah ya ce wabtaghi fima ataka Allahu daral akhira a nan duniya abin da Allah ya baka ka nemi lahira da shi amma sun ce wala tansa nasibaka min ad-dunya kada garin neman lahira a nan duniya ka manta da duniya garin neman lahira kar ka manta da duniya na sun an baka abinci mai daɗi ci kasa nurin kwana mai laushi kwanta kake ce saboda tsabar neman lahira zaka rinka kwana akan kan dauri zaka rinka jika toka kana sha ka ci ka sha daga abin da Allah ya halatta amma ka sani da cewa wannan duniyar ana zaune ne cikin ta dan abin lahira to an ka dauka wa kanka haka to zaka zauna lafiya amma kaga idan ka ce duk matar da kaga kayi sha'awa sai ka kwanta da ita sharri na farko ya same ka idan ka ce duk wata da ka gani sai ka hau irin ta idan ka ce duk wani gida da ka ga irin shi sai ka gina irin shi idan ka ce duk wani abu da ake a ji sunan ka ko a birge sai ka yi to alamar kwaɗayin duniya ya shige ka to kuma hallaka za ta same ka amma ka dubi a duniyar nan me kake bukata kana da leguna waɗanda kake bukata eh manta da so ba so ba akwai bambanci tsakanin so da bukata duk abin da